sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariyar. Ta yau Lahadi 28 ga watan Fabrairu shekara ta 2021 wanda yanzu haka agogon mu ke cewa karfe 10 na safe a nan gundumar Columbia, inda ni Yusuf Aliyu Harande zan jagoranci shirin tare da taimakon abokin aiki na Sarfilu Hashim Gumel. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarin.
Yan sanda a Myanmar sun bude wutakan masu zanga-zanga yau Lahadi, inda suka kashe akalla mutane hudu tare da raunata wasu da dama. Yan sandan Hong Kong sun ce ana tuhumar mutane 47 masu rajin demokradiyya da aikata laifin makircin yin tawaye. Wani rahoton gwamnatin Amurka na cikin gida wanda jaridar The New York Times ta samu ya ce Habasha tana gudanar da kisan kiyashi ga wata kabila.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama. Idan kuma muka shiga cikin shirin, za a ji cewar an samu nasarar kubutar da 'yan matan makarantar gwamnati da ke Jan Gebe a jihar Zamfara.
To Malam Yusuf, a hakikanin gaskiya an sallamo waɗannan yara, kuma ga yadda rahoto ya zo gare mu shine cewa suna wajen mai martaba sarkin an.
Shin wai me yake kawo karancin man fetur a Najeriya a cikin wannan yanayi da ake ciki?
Abin da yake faruwa da ake gani yanzu kamar ana da karanci ba gaskiya bane. Yanzu muna da mai kusan biliyon 2 a hannunmu. Mutane suna zato musamman 'yan kasuwa suna zaton za a canza farashin man fetur nan gobe ko kuwa nan kusa.
Bayan labaran duniya da waɗannan rahotanni, za mu kawo muku shirinmu kamar kowace ranar Lahadi na matasa a duniyar gizo, wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya kuma za ta gabatar. Amma dukkanin mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Yan sandan Myanmar sun bude wuta akan masu zanga-zanga a yau Lahadi, inda suka kashe akalla mutane hudu tare da raunata wasu da dama a ranar da aka fi zubar da jini cikin makonnin da aka kwashi ana zanga-zangar a duk fadin kasar kan adawa da juyin mulkin soja, a cewar wani likita kuma dan siyasa. Wata mata ma ta mutu sakamakon abin da ake zargi bugun zuciya, bayan da 'yan sanda suka fasa zanga-zangar malamai a cikin babban birnin Yangon, yarta da wani abokin aikin da suka fada. Myanmar ta kasance cikin rudani tun bayan da sojoji suka kwace mulki tare da tsare zaɓaɓɓiyar shugabar gwamnatin Aung San Suu Kyi da yawancin jagororin jam'iyyarta a ranar 1 ga watan Fabrairu, suna zargin an tafka maguɗi a zaben watan Nuwamba da jam'iyyarta ta lashe daga gagarumin rinjaye. 'Yan sandan Hong Kong sun ce ana tuhumar mutane 47 masu rajin demokradiyya da masu fafutuka da laifi guda ga kowannensu na makircin yin tawaye a ƙarƙashin sabuwar dokar tsaron ƙasa. Masu rajin demokradiyya sun miƙa kansu ga ofishin 'yan sanda a faɗin ƙasar yau Lahadi, yayin da ake ci gaba da kaman 'yan adawar masu rajin demokradiyya. An zarge su da shirya da kuma shiga zaben fidda gwani da ba na hukuma ba a watan Yulin da ta gabata, da nufin zaben waɗanda suka fi ƙarfi a zaben majalisar dokoki. Wani rahoton gwamnatin Amurka na cikin gida wanda jaridar The New York Times ta samu ya ce Habasha tana gudanar da kisan kiyashi ga wata kabila a ɓoye cikin yakin da ake a yankin Tigray na yankin da galibi 'yan tawayen Amhara ke iko da shi a yankin arewacin ƙasar. Jaridar The Times ta ce rahoton wanda aka rubuta a farkon watan Fabrairu ya yi bayanin ta yadda za a ga gidaje da aka lalata a ƙauyukan da ba kowa cikinsu, wanda ba a san inda dubban mutanen suke ba. A cewar rahoton na Times, ya gano cewa jami'an Habasha da ƙawayen mayaka daga yankin Mahara mai makwabtaka waɗanda suka koma cikin Tigray don nuna goyon baya ga Firayim Minista Abiy Ahmed suna gudanar da kisan ƙari dangi a yammacin Tigray ta hanyar amfani da ƙarfi da tarsasawa. Rahoton ya ce mutane sun gudu zuwa cikin daji ko kuma sun tsallaka zuwa Sudan ba bisa ka'ida ba, yayin da aka tattara wasu kuma aka tilasta musu komawa wasu yankuna na Tigray a cewar jaridar.
Yanzu kuma bar mu je ga rahotanmu na farko. Wasu rahotanni na nuni da cewar an samu nasarar kubutar da ƴan matan nan da mafarautan daji suka yi awon gaba da su a ranar Juma'a da ta gabata daga makarantar kwana ta ƴan mata dake garin Jangebe a jihar Zamfara. Na samu zantawa da wakilinmu Sani Shu'aibu Malufashi dan jin halin da ake ciki a jihar ta Zamfara.
To Malam Yusuf, hakikanin gaskiya an sallamo waɗannan yara kuma ga yadda rahoto ya zo gare mu shine cewa suna wajen mai martaba sarkin Anka wanda shine shugaban majalisar sarakuna ta jihar Zamfara, wato Alhaji Attahiru Muhammad Ahmad.
Ya zuwa yanzu an san adadin yaran da aka ainihin dawo da su, wanda idan aka duba ba ga cewar a lokacin da aka dauke su rahotanni suna bayyana cewar an dauke ƴan mata 317. An samu adadin waɗanda aka samu aka kubutar da su yanzu sun kai wannan adadin ko kuwa?
To babu wanda zai iya bada takibin adadin ɗaliban da aka sako yanzu, domin bisa ga al'ada sai shi mai martaba sarkin Anka din ya shiga ya je wajen gwamna ya bayyana mai duk bayanan da ke nan, sannan a ji daga bakin gwamna. To amma muna nan fa da gwamnati mun ga ya zo ya shige. To amma kuma wani abu shi ne cewa shi gwamna shekaran jiya da ya yi mana jawabi ya ce kididdigar da suka yi ƴan makaranta 500 ne, kuma da aka bude makaranta bayan hutun corona nan da aka yi zaman gidan dole ya ɗalibai 317 suka dawo. To a lokacin da aka yi wannan iftila'i ya fada wa makaranta aka sace su, an ga kididdigar yara 65 waɗanda Allah ya tsirar da su ya kubutar da su, wanda iyayensu suka zo suka ɗauka. Duk da kuma cewa wasu daga cikin iyayen ana jin kila har ma sun riga sun ɗauki nasu waɗanda suka rage kenan, saboda haka ba a da ta'akibi. To amma bisa ga wannan lissafi idan ka bi za a ga cewa yanzu yara 252 kenan za a iya cewa an ɗauke. Kuma yanzu idan an dawo in aka kididdiga su ne za a iya sanin takibin waɗanda suka dawo, amma bisa ga dukkan alamu dukkansu ne suka dawo. Babu dai wanda zai iya cewa ga ranar da za a miƙa su, amma ba sa daɗewa. Don na san wanda ya faru da yaran kankara, farko da aka kawo su cikin dare aka kawo su aka aje su suka ci abinci suka kwana suka yi wanka, daga baya likitoci suka zo suka diba lafiyarsu bayan sun diba.
To Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare ya kuma kawo ƙarshen waɗannan matsaloli. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
Yau Lahadi, kungiyar Taliban ta buƙaci Amurka da ƙawayensu da su fice daga Afghanistan kafin ranar 1 ga watan Mayu, bisa yarjejeniyar zaman lafiya da kungiyar ta masu tayar da ƙayar bayan ta sanya hannu da Amurka shekara ɗaya ta gabata. Tana mai gargaɗin duk wani yunkuri na sauya yarjejeniyar ba zai cimma nasara ba. A cikin wata sanarwa da aka fitar ga manema labarai tare da kafe ta a shafinta na yanar gizo na bikin cika shekara guda da kulle yarjejeniyar a watan Fabrairun shekarar 2020 a birnin Doha na kasar Qatar, kungiyar Taliban ta yi ikirarin cewa sun bi kuma sun kasance masu jajircewa fahimtar da ke nufin kawo ƙarshen shekaru 20 na yakin Afghanistan. Ta yi kira ga Washington da ta girmama sashinta na abin da kungiyar ta bayyana a matsayin yarjejeniyar tarihi. Gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden a halin yanzu tana nazarin yarjejeniyar da gwamnatin da ta gabata ta tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ta kulla tare da masu tayar da ƙayar baya na Afghanistan, da kuma yanke shawara ko za a janye sauran sojojin Amurka 2,500 daga Afghanistan da rufe yakin Amurka mafi tsawo. Ƙawancen Amurka a ƙarƙashin jagorancin NATO na da ƙasa da sojoji 10,000 a ƙasar. Hukumar da ke tantance abinci da magunguna ta Amurka a hukumance ta bayar da izinin amfani da rigakafin coronavirus da kamfanin Johnson & Johnson ya samar jiya Asabar. Tana mai share hanya ga fara yi wa mutane allura da gobe Litinin. Allurar rigakafin ta Johnson & Johnson tana da tasiri kashi 85 cikin 100 kan cutar mai tsanani ga kwantarwa asibiti da mutuwa daga COVID-19 cutar da coronavirus take haifarwa. A cewar bayanai daga binciken da ya shafi nahiyoyi uku, alluran na bada kariya har ma a cikin kasashen da nau'in cutar na Afirka ta Kudu ke yaduwa. Ita dai wannan allurar rigakafin da ake yi mutane sau daya, jami'an lafiya sun dade suna ta dokin samu dan ganin sun hazarta yi wa mutane allurar rigakafin don dakile cutar coronavirus. Yanzu a yammacin jiya Asabar, te da Amurka miliyan 28.5 sun kamu da cutar COVID-19, kuma kusan 115,000 sun mutu daga cutar, a cewar cibiyar nazarin coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins.
Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Bayan labaran duniya, yanzu kuma bar mu shiga taskar rahotanni. Hasashen ko za a yi ƙarin kuɗin man fetur a Najeriya ya sa layin motoci ya fara bayyana a gidajen mai, musamman a babban birnin tarayya Abuja. Ko da yake mahukunta a sha'anin man fetur a ƙasar sun ƙaryata waɗannan jita-jitan da ke kaiwa da kawowa, ga rahoton da wakilinmu Madina Dauda ta haɗa muna daga birnin tarayya Abuja.
Cikin 'yan Najeriya ya ɗori ruwa saboda jita-jitar da ta hana mutane bacci na hasashen ƙara kuɗin man fetur. Wannan dai baya rasa nasaba da alamu da suka bayyana daga furucin manyan jami'an gwamnati da ke nuna yiwuwar ƙarin farashin, musamman a makonnin da suka gabata. Malam Aminu Juma da dai ga naune ba jiyo ba, saboda dogon layi da ya gani kuma ya ƙare da sayan man a hannun 'yan bumburutu.
Zahiran naji layin mai na tsaya na shafi 'yan sa'o'i ban samu ba, na je sai bumburutu. Bumburutun nan kuma lita 10 ana sayar da shi 2,500, haka na siya, saboda haka wannan ya nuna min cewa wannan abin da ake magana akwai alaman gaskiya a cikin shi.
Ko wannan al'amari yana da tushe ne? Bayani kenan da na nemi ji daga bakin mataimakin shugaban kungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu, Abubakar Mai Gandi ɗakin gari.
Abinda ke faruwa shine mu 'yan kasuwar mai masu zaman kansu yanzu a laƙiƙanin gaskiya muna cikin ɗaka mai wuyar sani, domin ainihin private depot ɗin da muke sayan mai a gare su sun ƙara ma masu kuɗi, sa'annan kuma gidajen mai na ainihin NNPC su kuma ba mu iya samun kaya a gare su, kuma gwamnati ta ce da ta cire tallafi, to su kuma ainihin masu kula da ainihin gidajen mai suna cewa dole sai an saida mai akan farashin da gwamnati ta basuwa. To ke ga idan muka ce za mu zo mu sayar to za mu haɗi, don shi yasa kika ga cewa wasu gidaje mai ba za su iya saida wannan mai ba, domin gwamnati ta kaida cewa mai ɗin kada ya wuce naira 167, a halin da ake ciki kuma yanzu muna so mai ɗin har can inda ake sayan shi naira 165 zuwa naira 167. Ke ga ba yadda za a yi ka so kaya ka faɗi ka saida.
Amma kuma duk waɗancan jita-jita da fargaba da hasashe ba su da tasiri, inji shugaban ma'aikatar man fetur na ƙasa Mele Kolo Kiyari.
Babu wani kamfani da ke shigo da man fetur ƙasar nan banda NNPC a yanzu, ba wai manya-manyan wato ake kira su major marketers su ma daga hannun NNPC suke siya. Abin da yake faruwa da ake gani yanzu kamar ana da karanci ba gaskiya bane, yanzu muna da mai kusan biliyan 2 a hannunmu. Mutane suna zaton musamman 'yan kasuwa suna zaton za a canza farashin man fetur nan gobe ko kuwa nan kusa, kuma tunda sun sayi man nan da hannunmu suna gani idan aka canza farashin nan ta tashi sama za su ci riba ɗan karamin riba. Shi yasa yawancin su suka daina saidawa da gidajen mansu, wasu suka loda man nan suna cikin motoci, wasu kuma depo-depo da muka saida musu mai su ma da yawan su suka daina saida wayannan independent marketers da kike kenefe, saboda ba wai ana saidawa manyan 'yan kasuwa ka daina saidawa masu saida man bane ba, haka yake ba. Kuma insha Allah hukumomin gwamnati suna sane da wannan, muna biya wannan halin da ake ciki, amma kuma abin farin ciki shine ba mu da fargaba wannan abun za ta balle, domin muna da tabbacin cewa muna da manna hannunmu, kuma tattauna da ake da 'yan kwadago irin nan ba a kammala su ba, ana ta cigaba da ana yin muhawara yadda za a yi a fito da tsarin da duk wani canje-canje da aka samu man fetur kudin man fetur ba ta wa talaka wahala ba.
Wannan ya nuna kenan babu dalilin firgici da fargaba akan tunanin an ƙara ko kuma za a ƙara farashin man fetur a ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Rashin jituwa tsakanin Fulani da mutanen kudancin Nigeria ya sa hadaddiyar kungiyar fatakin abinci da dabbobi ta Nigeria tana nan diram kan yajin aiki na kai abinci da dabbobi kudancin kasar. Har sai an biya diyar mutane da dukiyoyi da aka yi musu asarar su. Daga binnin tarayya, Nasiru Adamu El-Hikaya na dauke da karin bayani.
A taro da manema labaru a Abuja, shugaban kungiyar fataken Dr. Muhammad Tahir ya ce an dade ana kashe mutanen su da lalata dukiyar su a yankin Kudu, amma ba wanda ya jajanta musu ko bin kadun su akan wannan asarar. Tahir ya bada umarnin hana duk wata mota motsawa da kayan abinci, musamman ma bayan jin labarin masu yunkurin amfani da filin tashin jiragen sama na Malam Aminu Kano don jigilar kayan abincin.
Waɗanda ya zamanto suke ganin idan sun wulakantar da kansu suka wulakantar da rayuwar al'umma su suna ganin za su je su kudi rana daya, suna bin dare, suna bin lungu-lungu akan dan saboda kule ko za su je su sayar su yi kudi. Ina jan kunnin su su yi hakuri mu zo mu yi tafiya daya, uwa daya, uba daya. Amma fa duk wanda ya zamanto yayi kunnin uwa shi guda wannan tafiya kuma in mun bune, to fa duk abin da ya same shi daga yau zuwa gaba abin da ya same shi shi ya jawo kanshi. Saboda haka muna jan kunni sosai da sosai ga dukkan direbobi wanda ya zamanto basu damu da damuwar su ita ce su yi kudi, basu damu da irin wulakanci da kisan gilla da ake wa direbobi ba. Su kansu direbobin sun fi kowa shiga hadari a cikin wannan tafiya. Daga nan idan ka tashi dinnan, ka tashi daga Adamawa misali, ka zo Taraba, ka shiga Benue, ka shiga Cross River, ka shiga Ebonyi, ka shiga Abia, ka je Imo, har abin da ya kai ka Port Harcourt, wallahi idan ka tashi dan irin wulakancin da kake fuskanta Allah ka dai ya sani. Idan ma wani wuri idan ya zama to kace ma ba za ka ba su ko baka da kuɗi, kuɗin ka ya kare, su sauke maka dabba ko su sauke maka wani kayan gonanka wanda za ka je ka nemi abinci da shi. Idan kai magana shi ga na sabisi sa wa papalan gonan kasan ubanshi ne.
Da yake sharhi kan lamarin, Kalman Bauchi Tahir Ibrahim Tahir ya ce yana da kyau ƴan kasuwar su dakata da tunanin kafa wata babbar kasuwar fataki a arewa.
Tarihi ya nuna tun zamanin Saddauna ta wurin Benue din nan akwai inda aka bude wanda zai zama kamar sansani ko kasuwa na hidiman sayar da shanu da kayan gona. Yadda mutane suke gangara su tafi su je kasashen kudu din nan su je su banda fitina da bala'i da kisa ba abinda ake gallaza musu. Babu lalle babu dole. Ko kuke da kayan sayarwar nan amma kuma sai kun bauti tukunna ku je kuku ku sayar ina aka taba yin haka a duniya. In kana da hajin ka ka baza kofar gidanka duk mai so ya zo ya saya wanda bai so ya bari. To in aka yi haka ina ga shine su waɗanda suke wannan ta'addancin suke tada hankali za su gane darajar mutanen arewa da abinda mutanen arewa suke bayarwa gudumawa a tattalin arzikin ƙasar nan da rayuwar ƙasar nan baki daya.
Zuwa hada wannan rahoto, kungiyar na nuna matukar masu aikata laifin a kudu basu daddara sun daina ba, to za su ci gaba da shan miya lami. Nasiru da mai likayen murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Masu sauraro, shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake kasancewa tare a cikin shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke fayyace mana tasirin kafar yanar gizo a rayuwar matasa. To a makon da ya gabata, shirin ya maida hankali ne akan yadda matasa ke amfani da kafafen sada zumunta na Facebook da Instagram da Twitter da WhatsApp da dai sauransu wajen tallata harjar su, fasaha da baiwar da Allah ya ba su. A yau za mu daura daga inda muka tsaya. Musoma da Ibrahim Muhammad Jibrin, ƙwararre wajen amfani da shafukan sada zumunta, ya yi mana ƙarin haske game da ɗimbin alfanun da ke tattare da amfani da waɗannan shafuka musamman ga matasa da ke neman aikin yi. Malam bismillah.
Sunana Ibrahim Muhammad Jibril, wanda aka fi sani da Abu Malik, ni mazaunin Jos ne kuma mai ta'ammali ne da dandalin sada zumunta na zamani wato social media. Maganar cewa wato abin da ake kira yin sana'a a kafar yaɗa zumunta ta zo ne domin ta zo ne ta zauna daram, to sana'a ba bada a sakamako mai inganci saboda ni karan kaina a mutum ne wanda zan iya cewa na ci muriyar tsarin social media ne yanzu haka ina da page da nike promoting din brands da ina da followers na fara da shi kamar wasa amma ina promoting brands ina da wannan particular page din ba na personal account ba Facebook page da ina da over 10,000 followers kuma wasu sukan same ni domin na tallata musu hajar su kuma sukan dan bani wani abu da zan nima zan rike kuma na banyin amfana da shi nima so a takaice dai ina so in ce wannan wani abu ne mai inganci wani abu ne mai kyau kuma da idan inda matasa za su dube shi da idan basira instead of su rinka yin ashararanci ko kuma yin wani abu da bai dace a social media ba ya kamata su dauki social media wata masana'anta domin idan ka duba average social media users din mu suna spending in not less than 2 hours a social media wasu kuma suna spending 6 wasu 12 wani ma kusan 24/7 yana online kuma baya utilizing din wannan time din da ya ba ma social media domin ya samu wani alfanu daga gefenta
to wasu na ganin ana cuta da damfara a waɗannan kafafen musamman ma ganin cewar mu'amala ce da ba lalle ka san da wanda kake cinikayya ba a zahiri
tabbas akwai bata gari da yawa a social media amma kuma ni ana wa fahimtar shine idan mutum har ya iya fadawa wannan tarkon to ko baya bincike ko yana da gaggawa ko kuma a san banza ya mai yawa shi ma din in question saboda duk abin da zaka ga ana tallanci ko kuma yanda za a yaudar mutum ya zuba kudi a social media idan ya hankalta yayi tunani ne kyau ya duba zai iya gane cewa wannan al'amari ne na gaskiya ko kuma na cuta domin ba yadda za a yi kai harka ta kudi a social media ko wajenta ba tare da ka iya tantance wannan mutum da zaka yi harka da shi ba yana da kyau ya zamanto cewa mutane sun lura ba kowa bane akwai verified handle akwai inda zaka yi ka verify akwai accounts din da zaka ga ba a yin posting a cikin su sai bayan wata ɗaya wata biyu wata uku irin wannan accounts ya kamata mutum ya iya fahimta domin kaucewa wannan bata gari da suke damfaran mutane a kafafen yada zumunta lalle ya kamata a ce sun iya zama sun fahimci abin da kyau domin su gane da wa za su yi harka
Madalla a sha'afa ana tare da shirin matasa a duniyar gizo daga nan sashin Hausa da muryar Amurka taya za a tantance sahihancin shafi na kasuwanci a shafukan yanar gizo mun sake gayyato Ummul Khair Abdulmumin Iliyasu
eh to ni ana ganin abin ne a pages na Facebook kuma page na Facebook idan da kadan page ne zaka akwai mu'amuloli da mutun yayi da mutane da dama wanda idan ka ga mutun yayi magana da wani ya nuna cewa ma'ana kamar yana godiya ko ya sai kaya to shi ma wanda ya sai kayan zaka iya bin sa ka duba addresses din su na gurin business din kai making contacts din ka tabbatar cewa wa'annan abubuwan da aka rubuta a pages din suna nan ma'ana they are real ba wai kawai da ka ga mutun yana sai da kaya kawai ya ka nuna maka yana sai da kaya kuma ka tura kudi ba tare da bincike ba
amma me kin san wani lokaci ana damfara a waɗannan shafukan
eh ni ma an taba yi min da kenan kafin na goge na sanya harkar take akwai lokacin da na ga wasu kaya abu ake siyarwa na tura kudi na akan za a turo min kayan ina tura kudin sai tai blocking dina in fact kamar ma ta daina amfani da page in Facebook ne domin ban kara ganin ta ba to daga baya ne sai na fuskanci cewa akwai matsala da rashin bincike da dai saboda page din kawai na dai dan sai bayan ta blocking page ina duba sai naga page ba amma fa wata bi da bude shi ba babu wasu mu'amala tsakanin ta da wasu mutane babu address din business din babu komai to daga nan sai na fahimci ashe ban yi dogon bincike bane shi yasa har na bada kudi na a wajen da bai dace ba
to daga karshe ga shawara da ta bayar
a shawarce gaskiya idan mutun ya maka tallan kaya a Facebook yana da kyau kai bincike sosai akan business din a wannan page din ma ya kamata ya bada cikakken bayani na a ina business din yake a wani gari ne da address din da phone numbers da dai wasu abubuwa haka kuma sannan ka bi diddigin pages din zaka ga interactions din su da wasu mutane idan akwai cuta a ciki ma'ana fraudsters ne zaka ga ni idan kuma ba haka bane ma zaka samu tabbas
gabaki daya anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci a madadin dukkan sauran abokan aiki ni Shamsiyya Hamza Ibrahim nake mana sallama tare da fatan alkhairi
mau sauraro da haka muka kawo ga shirin mu na karshe labaran duniya a takaice
eh 'Yan sandan Myanmar sun bude wuta akan masu zanga-zanga a yau Lahadi, inda suka kashe akalla mutane hudu tare da rawanta wasu da dama a ranar da aka fi zubar da jini cikin makonnin da aka kwashi ana zanga-zangar a duk fadin kasar kan adawa da juyin mulkin soja, a cewar wani likita kuma dan siyasa. Wata mata ma ta mutu sakamakon abin da ake zargi bugun zuciya, bayan da 'yan sanda suka fasa zanga-zangar malamai a cikin babban birnin Yangon, yarsa da wani abokin aikin ta suka fada. 'Yan sandan Hong Kong sun ce ana tuhumar mutane 47 masu rajin demokradiyya da masu fafutuka da laifi guda ga kowannensu na makircin yin tawaye a ƙarƙashin sabuwar dokar tsaron ƙasa. Masu rajin demokradiyya sun miƙa kansu ga ofishin 'yan sanda a faɗin ƙasar yau Lahadi, yayin da ake ci gaba da kaman 'yan adawar masu rajin demokradiyya. Wani rahoton gwamnatin Amurka na cikin gida wanda jaridar The New York Times ta samu ya ce Habasha tana gudanar da kisan kiyashi ga wata kabila a Buyi cikin yakin da ake a yankin Tigray, na yankin da galibi 'yan tawayen Amhara ke iko da shi a yankin arewacin kasar. Jaridar The Times ta ce rahoton wanda aka rubuta a farkon watan Fabrairu ya yi bayanin ta yadda za a ga gidaje da aka lalata a ƙauyukan da ba kowa cikinsu, wanda ba a san inda dubban mutanen suke ba. Yau Lahadi, ƙungiyar Taliban ta buƙaci Amurka da ƙawayensu da su fice daga Afghanistan kafin ranar 1 ga watan Mayu, bisa yarjejeniyar zaman lafiya da ƙungiyar ta masu tayar da ƙayar bayan ta sanya hannu da Amurka shekara 1 ta gabata. Tana mai gargaɗin duk wani yunkuri na sauya yarjejeniyar ba zai cimma nasara ba. Hukumar da ke tantance abinci da magunguna ta Amurka a hukumance ta bayar da izini amfani da rigakafin coronavirus da kamfanin Johnson & Johnson ya samar jiya Asabar. Tana mai share hanya ga fara yi mutane allura da gobe Litinin. Allurar rigakafin ta Johnson & Johnson tana da tasiri kashi 85 cikin 100 kan cutar mai tsanani da kwantarwa asibiti da mutuwa daga COVID-19 cutar da coronavirus take haifarwa. A cewar bayanai daga binciken da ya shafi nahiyoyi uku, alluran na bada kariya har ma a cikin kasashen da nau'in cutar na Afirka ta Kudu ke yaduwa.
Da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan makon. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na gobe ƙarfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, ƙarfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya haɗa muna sautin shirin Leonard Fahilu, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.